ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور بوديادا تبت الله وبنجز امتالكي ميكومي من تفشنكيكو واني قار رايا مؤتكم وانن يمشي نتلاتا خذوا قوات الرملانة هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1443 wanda ya daidai da 5 ga watan Afrilu shekara ta 2022 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue daura daga Lajima Road Angwani Miji a Kaduna a wannan kasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da tafsirin littafin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadana. A jerin gwanan tafsirin wannan shekara, wannan shine darasi na 6. Mun kwana a cikin suratul Baqara aya ta 154 inda Allah madaukaki yayi magana akan kada azaci mutanen da aka kashe su dan daukaka karman Allah. Matattu ne, Allah subhanahu wataala yace rayayyu ne a wurin Ubangijinsu ana azarta su, sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san wannan tagomashi da Allah subhanahu wataala yayi wa mutumin da aka kashe shi fi sabilillah. To mun dauko bayani a karkashin wannan aya sai lokaci ya mana halinsa. Akwai abu na karshe da ya kamata a ce na ambace shi jiya wanda ban samu dama na ambace shi ba, shine hadisi ingantacce wanda Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa da isnadi ingantacce daga shi Imam Ahmad daga malaminsa Imam Shafi'i, saboda wa'annan malaman sun yi karatu a wurin juna. Imam Shafi'i dalibi ne na Imam Imam Malik. Shi kuma Imam Shafi'i ya karantar da Imam Ahmad bin Hanbal fiqhu. Shi Imam Shafi'i ya yi karatun hadisi a wurin Imam Malik da kuma fiqhu. Shi kuma Imam Ahmad ya yi karatun fiqhu a hannun Imam Shafi'i. Shi kuma Imam Shafi'i ya yi karatun hadisi a wurin Imam Ahmad. Saboda za ka ga koda yaushe in aka dawo da matsala za ka ji an ce wa'annan malaman jamhur Malik Ahmad Shafi'i, saboda suna wato tarayya da ilimin juna. Sai dai Imam Ahmad ya fi su yawan hadisi a cikin su ukun nan, saboda ya haddace hadisi miliyan 1 daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa daga Ka'ab bin Malik an abihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasmatul mu'min ta'irun ta'luqu fi shajarati fi shajaril jannati hatta yurji'ahu Allahu ila jasadihi yawma yub'athu aw yawma yab'athu. Yake cewa nasmatul mu'min, ran mumini shine nasma, fa'irun tsuntsu yake zama, ta'aluku fi shajaril janna wanda ke ratayuwa a bishiyar aljanna, hatta yurji'ahu Allahu ila jasadihi yawma yab'athuhu, har Allah ya dawo da wannan ran zuwa jikin mumini ranan tashin alkiyama. A ruwayan kuma Imam Muslim sai yace inna arwahal mu'minin, rayukan mu'minai fi hawasir tayrin khadirin aw khudrin, yana cikin kundin tsuntsu kore wanda ke ratayuwa a fitulun aljanna, yana shawagi a cikin aljanna. Wato wannan hadisi yana nuna duk mutumin kirki idan ya mutu, kaga wancan da muka karanta jiya yana magana akan shahidai ne ko, sai Allah ya tambaye su su kadai da suke cikin kundin wannan tsuntsun me kuke su sai su suna so a dawo da su duniya dan su ƙara a kashe su a wajen yaki dan su ƙara samun irin wannan tagomashi da Allah ya ajje musu a lahira to shi kuma mumini ranka idan Allah ya zari ran yana tafiya sama za a sanya shi a cikin kundin wannan tsuntsun kore wannan sai ya tuna min da wani bawan Allah da ke ce min dalibi ne daga cikin dalibai na yace ranar da muka yi wannan karatun da shi da ya koma gida sai ya mafarki da wannan tsuntsun yace a mafarkin da yayi da shi shine yana bacci shi da abokinsa yace kawai daga kan da zai sai ya ga wannan tsuntsun ya lullube duniya gabaki daya green yace sai yake cewa abokinsa kaga wannan tsuntsun da malam ya mana karatun sa cewa ran muminai na shiga ciki yace abokin ya daga kai bai gani ba yace gashi nan baka ganin ko ina a duniya shi kadai ya rufe sama ya rufe duniyar sai nace to kai Allah ya zaba kuma kai Allah ya nuna kila akwai wani aikin alkhairi da kake tsakaninka da Allah wanda ba wanda ya sani shi sa Allah ya nuna maka muna maka kyakkyawan zato kila kai ma kana daga cikin wanda za su shiga Allah ka sa mu cikin su
amin
to saboda haka wannan shine karshen hadisi wanda Imam Ibn Kathir ya kawo a karkashin wannan tafsirin wannan aya wanda Imam Ahmad ya rawaito sa a cikin musnadin sa mujallabi na 3 shafi na 455 yau zamu tashi wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala nablu wannakum bi shay'in من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
الله مأوكي bayan ya faɗi makoman shahidai waɗanda aka karɓi rayukansu aka kashe su har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ruwayan Imam Hakim a cikin Mustadrak yake cewa wai mutane nawa kuke kidayawa shahidai a cikin al'ummata sai suka ce muna ganin mutumin da aka kashe shi wajen yaki shi kadai ne shahidi sai manzon Allah ya ce to in dai haka ne shahidan al'umma na ba su da yawa kenan sai ce to barin ƙara muku ilimi wanda ciwon ciki ya kashe shi shi ma ya yi shahada wanda jini ya faɗo masa ya mutu shi ma shahada ne ya ce wanda ya nutse a cikin ruwa ya mutu shi ma ya yi shahada sai ya ce mutumin da annoba ta kashe shi shi ma ya yi shahada kaga duk ƴan ummu musulmi da suka mutu a corona muna fatan cewa sun yi shahada amince wannan kaga su ma shahidai ne to ina ƴan ummu da aka kashe su a cikin wannan wato abin da ya faru a Kaduna wanda aka tare jirgin kasa ko aka kashe wasu daga ciki su ma ana musu kyakkyawan zato sun yi shahada saboda manzo Allah ce man kutila duna malihi fa huwa shahid duk mutumin da aka kashe shi dan kudin sa wannan mutumin yayi shahada wa man kutila duna irdihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi saboda mutuncin sa to yayi shahada amin ji wannan misali mutum ne aka sa shi sai yayi zina a cikin watan ramalana sannan za a kyale shi to kun ga a musulunci yana da zabi guda biyu yana da akhdhu bil azima yana da me akhdhu bil rukhsa idan ya ga dama yake tunda mutuncin sa ne shi ba zai yi ba kuma addinin sa ake so a taba gara a kashe shi to idan aka kashe shi wannan mutumin yayi shahada kaman dazu da wani ya kira ne yake min tambaya mutum ne yake so yayi aure sai uwar gidansa ta ce idan yi auren nan sai ta kashe shi sai ya sake ta kuma yi auren to da yake mata ne sai ta lallabe shi sai ya dawo da ita da ya dawo da ita ta nuna irin ba komai ba komai ana dawowa gidan ta lallabo shi har ya zo gidansa yana shiga gidanta yana shiga ɗakinta kawai sai ta kulle ɗakin ta kulle da makulli ta yi tumbur ta riƙe takobi ta ce ko ya saki amarya ko ta kashe shi shi ne sai na ce ya yi kukan kura mana yadiran mata sai aka ce ai bayi da kishasshen lafiya yana fama da hawan jini da suga saboda haka yana jin tsoro kada ya motsa ta sare shi sai ya rubuta sakin ya ce ya saki wannan amaryar tunda uwar gidan ne ta ce in bai haka ba za ta kashe shi sai ya rubuta da yake ja'ira ce sai ta ɗauki hoton takardar da ya rubuta sakin sai ta copy ɗinsa sai ta tura wa amaryar yanzu ya hukuncin wannan sakin sai na ce saki babu na ce na farko dai sakin babu a musulunci saboda ne inna Allah tajawaza an ummati an-nisyan ko al-khata wan-nisyan wa mas-sukrihu alayhi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi ashabu sunan Allah ya daga wa al-umma ta kafa wajen rubuta mata laifi akan abin da sai akan kuskure ɗaya kenan ko mantuwa biyu kenan ko aka tirsasa ta kaga kenan shi an tirsasa shi ne saboda haka babu wannan sakin sai nace kuma ya sake ta dan kada ya zauna da ita zan ba mutuni kirki bane to kaga wannan inda an kashe shi yayi shahada an gane yayi shahada to duk wanda wata annoba ta kashe shi ko wani abu na fitina haka irin wannan kamar yanda wa'annan bandits suke afkawa mutane suke kashe shi to saukin da mu za mu samu a matsayinmu na musulmai ya kamata mu san wannan karatun ba wai ana farin cikin aikin da suke yi ba amma musulunci manzo Allah ya gaya mana duk wanda aka kashe shi irin wannan shahada yi kaga su ma ana kidaya su da me shahidai to sai dai tagomashin su ba daya bane da wa'ancan a irin aljannan da za a ajiye wanda aka kashe shi a wajen yaki har wani sahabi yake cewa manzo Allah to me bambancin sai manzo Allah ya ce ai wanda aka kashe shi wajen yaki bala'in saran takobi kadai ya ishe shi ko sara fa za a dinga daka ne har sai ya daina motsi yace to shi yasa dugon jinin farko da ke fita daga jikinsa Allah ya yafe masa jinin zunubin sa Allahu akbar saboda tagomashin da Allah ya ajiye masa to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace irin waɗanda suka fada cikin wannan wanda lafafi ba su kashe su da irin su Ebola da makamanci haka da kuma amai da zawo ai shi ma annoba ce ko to duk irin wa'annan ranar tashin kiyama za su zo suna kyalkyali sai mala'iku su ce man antu ku kuma su waye sai su ce nanu qaumun min ash-shuhada mu mutane ne daga cikin shahidai sai mala'iku su ce ba mu amince ba bari mu tambaye Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mala'iku sai su ce wa Allah ga wa'annan mutanen shin suna cikin shahidai manzo sai Allah ya ce ku duba list din su mana manzo Allah ya ce suna duba sai su ga list din su suna cikin shahidai shikenan saboda jinin da ya zuba a jikin su lokacin da annobar ta kama su sai ya dinga kamshin almiski haka manzo Allah ya ce hadisin na a cikin mustadrak na hakim kaga mu yanzu musulmai me ake so a nuna mana manzo Allah ya ce yana daga cikin hanyar da Allah ke karban shahadan al'umma su dinga kashe juna wani nau'i ne shi ma na ukuba wanda yake sauki gare mu yake zama aljanna to kaga waɗanda ƴan uwan suka fada cikin hannun irin waɗannan aka kashe su ko kuma wanda suka fada cikin ƙauyuka suka kashe mutane akwai zafi dole za a ji zafi amma saukin sai mu tana da irin waɗannan hadisan kaga sai mu dan ya sanya ya mana zuciya duk wanda aka ce dan uwan sa na aljanna ai zai daɗi ko yanzu zai fara burin shi ma Allah ya sa ya ne irin wannan mutuwar ko Allah ka sa muna cikin su to Allah madaukaki sai ya ce wala nablu wannakum sai yazo da lamul qasmi da nunut tawkid as-saqila wallahi in ji Allah sai mun jarabce ku bi shay'in da wani abu nan wato tab'idiyya wani abu kadan min al-khawfi na tsoro wal ju'i da yunwa wal khawf min al-khawfi wal ju'i da yunwa wa naqsim min al-amwali da kuma tawaya na dukiya da kana da kudi yanzu ka dawo babu duk wannan Allah zai jarabce ka tsoro za a jefa ma mutane yunwa za a jarabce mutane da shi tawaya na dukiya shi ma za a jarabce mutane da shi wal anfus da kuma rayuka za a ta kashe mutane kaga duk wannan mun fada ciki ko ayan nan 100% tana aiki da mu a arewa eh arewa na sani kuma shi nake magana akai ina fata an gane sai ce wasamarat da kuma kayan marmari kayan gonaki mutum zai yi shuka a bashi ruwa a bashi komai amma ya ki fitowa sai ya ce wa bashiri sabirin wannan sako ne ga dan arewa a yi bishara ga masu haƙuri ashe kenan Allah bai ce mu fito mu yi protest ba bai ce mu fito mu dinga zage-zage ba bai kuma ce mu fito mu nuna fushinmu ba sai ce mu yi haƙuri saboda jarabawa ce daga wa daga gare sa ana yi wa masu haƙuri bishara kamar yadda Allah madaukaki yake cewa wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله يا بغى مثالي ده وتا القريه سي موتي نيجيريا 60 كانت امنه ال 60 كانت cikin aminci kai hannan 80 aminci lahi ya law a wajama mutane suna bacci yatiha rizquha ragadan min kulli makan arzikinta yana zuwa mata a yalwace ta kone fanni nan nan ba sai ka je da nisa ba a 80 kusa ba sai ka je da nisa ba a 80 idan ka fita ba garin Allah da zai waye in ka fita ba sai ka tsanci kudi ba a kasa ko agogo ko kaza ba zan manta ba muna zuwa movie close 83 muna zuwa Islamiyya na fita kenan sai na ga wani mutumi ya sha ya yi marisa ya fito da sababbin kuɗi naira sababbi zai yaga ya barka su sai ya jefa shi a cikin wani bola ni kuma na yi daku sai da ya gama sai na tattaro kuɗin na sa a leda na tafi da su gida ina zuwa da shi gida aka taso ni aka ce ƙarya ne sata ne na yaga ne saboda idan na zo da shi gida in ce a yadda cewa abin nan aka taso ni har sai da muka zo daidai bolan suka ga garagowar kudin ashe ban rage ban kwashe sauran ba a yayyina ne su ma suka tattaro kudin muka dawo gida to abun mamaki da muka gama hada kudin aka siyo sanate wallahi gwara na muka dinga sha brama gwara na ai mutu wanda suke abin nan sun san gwara na a lokacin aka ta siyo gwara na ni kuma ake aika kaga da yanzu ne wallahi burfisi zai ba wanda zaka nuna saboda yaran da ba su da irin wannan wayar a ɗauko a kawo to kanat aminatan cikin aminci mutma'innatan cikin nutsuwa ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan arzikin wannan ƙasa a wannan lokacin yana zuwa ayyalwace ta kowane ɓangare فكفرت بأنعم الله يو إنن سينا جيلا تبتل شيء ونئمة دع الله يمتع بايا والله إنا تنروك سم أتكين غري نن لي تكين غري متاني جدا جن هيا ذاك شمفتا أكي تابر ما أكي شمفتا وا جبك متاني جينا ناس فتودا عليش اتكين فضم من سابا دوايونا za a zo da mutane za a zauna ana cin abinci mutanen anguwa wanda suke cikin gida daya kowa zai kawo abincin matarsa in an gama na cin wannan sai a ci na wannan in an ci na wannan a ci na wannan in an ci na wannan a ci na wannan in ba koma ya zo a lokacin sai a ce mai bismillah ya zo na ci mutum na wuce a ce mai bismillah malam zo ka ci lafiya lau aminci a lokacin in ne ba za ta dauke wuta sai an yi announcement a gidan radio cewa za a dauke wuta lokaci kaza zuwa lokaci kaza kuma lokacin na yi dot za ka ga wutar wannan lokacin tabbas ana wannan to arzikin gashi nan a yalwace lafiya lau za mu je ma islamiya kwabo-kwabo ake ba mu aka ce za a lalata mu kwabo me zai da kwabo bayan ya ci abinci ya yi kaza in muna zuwa boko ana ba mu ccc bayan mu dawo gida mu ci break mu ci dumame mu koma wannan dan season a ci wannan a ci wannan a ci wannan ai arziki ayalwace fa kafara bi an'amillah yau mutanen da ke cikin arewa suka butulce wa ni'iman nan da Allah ya mata me Allah ya yi sai Allah ce fa azaqaha Allahu libasal ju'i sai Allah ya dandana mata tufafin yunwa kaga tufafi ai sawa ake yi ko kenan mu muka sa da kanmu sai ce wal khawfi da tsoro bima kanu yasna'una saboda abinda suka kasance suna aiwatarwa marasa kyau sai Allah ya narkar da shi haka to ga kuma hadisin da zai ƙara fito da wannan maganar adili hadisin da imamu ibnu majah da imamu an-nasa'i da imamu أحمد يا فتدي شيد عبد الله بن عمر بن الخطاب هذا إمام النسائي إمام البيهقي أشكم شعب الإيمان يا رويت ون حديثي هذا كم يزوج أشكم مستدرك هذا أصحاب المعجم إمام الطبراني شيء ما يا رويت ون حديثي لإسنادي إن تشي عبد الله بن عمر يشي وترانا منام شكم مصلى شكم زن الله صلى الله عليه وسلم مقومة سيدي أم بشي صحابن akwai khulafa guda hudun nan a ciki akwai Abu Sa'id al-Khudri yace yana ciki saboda shine yaro a ciki yace sai wani matashi yazo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tambaya manzon Allah ya bashi amsa yana gamawa sai ya juya ya tafi yana tafiya sai manzon Allah ya juyo su goman nan sai ce ya ma'asharal muhajirin ya ku tarin mutanen da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina sai kallo su sai ce khamsun idan tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhun yace ababai guda biyar idan aka jarabce su da aka jarabce ku da ita ina neman tsarin Allah kada ku dinnan da kuke gabana Allah ya sa ku ga wannan bala'i to menene sai to na farko yace lam tazharu al-fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un yace al-fasha bai taba bayyana a cikin mutane ba su fito da shi balo-balo a fili Allah ana iskanci ana tambeli ana abinda aka ga dama na iskanci sai ce illa fasha fihi mutahun sai annuba ya yawaita a cikin wannan al'umma shi sa corona ta kade duniya saboda alfasha bayyana ko zina madugo ruwadi a fili ana yi duk inda ka shiga haka za ka yi ta gani kai ba anguwan da in ka je sai ka tada ana irin wannan harkokin a boye ko a fili sai ce sai annoba ta yawa a cikin mutanen nan wal auja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhina madu min qablihim da ciwukan da mutanen da suka shude gabanin su ba su san da ita ba wallahi wani ciwo in ka je asibiti in likita ya fado kai kanka aka ce ka fadi ciwon sai ka tsaya kana tunani tarkibin jumlar ma aiki ne ko kullum sababbin ciwuka fitowa suke yi a cikin al'umma me dalili saboda wannan bala'i wal auja'u allati lam takun qad madat fi aslafihim alladhina madu min qablihim kaga na farko ke sai sai na biyu yace walam yanqusul mikyala wal mizan, idan irin wa'annan mutanen suka tauye ma'auni da kuma mudu illa ukhiru bisinin, sai Allah ya jarabce su da fari wa shiddatil mu'na, da tsananin rayuwa. A ruwayan Imamu Al-Baihaqi a cikin Shu'abul Iman sai ya ce wa shiddatil mauna, mauna hanyar samun dukiya zai musu wahala. Haka ne yanzu ko ba haka ba? Hanyar samun kuɗin zai zama ne wahala. Wa jawrus sultana alaihim, wannan shine amsar Allah zai sa shugabannin su dinga zaluncin su. Yanzu kuna fahimtar karatun? Yanzu kuna fahimtar karatun da kyau? Allah zai daura shugabannin su za su dinga mutsuketa, za su dinga zaluncin su, za su dinga tauye haƙoƙin su. Ashe kenan halin da ran arewa ce ciki, mu muka dawo. Wannan maganar da yawa na san ba zai musu dadi ba, amma haka sakon yake. Mu daina zargin wa'ancan kaza kaza. Kaga wannan hadisin ya fito mana da shi fili ko? Shugabannin Allah zai sa su dinga zaluncin su, ba za su ba su haƙoƙin su ba, ba za su kiyaye su ba, ba za su yi musu kaza ba, saboda sun saki layi. Waye ke tauye mudu da ma'auni? Kowa da kowa, talaka da mai kuɗi, duk ana yi. Ashe kenan laifin mu ne? A gane saƙon. Ashe laifin mu ne? Sai ce wa jawrus sultana alaihim, sai ce wa lam yamna'u zakata amwalihim, na uku kenan. Yanzu kaga wannan nabiyin da talaka da masu kuɗi duk suna yi ko tauye mudu da ma'auni, amma na ukun sai ce mawadata idan suka daina ba da zakkan dukiyarsu, suka hana dukiyarsu, illa muni'ul qatara minas sama, sai Allah ya hana su ɗugon ruwa. Laulal baha'im, ba dan dabbobi ba, lam yumtaru, mazala ce ba za a ba da ruwa ba. Wato alfarman me? Dabbobi ake ci. Yanda Allah ya azurta mu da mawadata, da mawadatan mu na fitar da zakkan dukiyarsu yanda ya dace, wallahi wannan korafin da ɗan arewa ke fama da barace-baracen nan, wallahi da ba za a yi ba. Yanda Allah ya ba mu mawadata masu kuɗi, to da suna fitar da dukiyar yanda ya dace, to da hakan ba zai faru ba. Na sha buga mana wannan misalin mutumin da ya ce min ya yi aiki da wani mutumi a kamfaninsa, an ɗauke shi a matsayin manaja. Ya ce mai ya kamata da shekara ta zazo, ya ce Alhaji, ya ce mai ya kamata a fitar da dukiyar wannan kamfani. Sai ce ya ba shi a head ya fitar da zakkan. Ya ce malam, na fitar da miliyan 40 ne a kuɗin zakkan wannan kamfani kaɗai. Ya ce miliyan 40 shi ne wani over 14 abinda kamfani ta samu. Ya ce sai na ce mai wannan na kamfani ne, asalin uwar kuɗinka. Ya ce da na tashi da na fitar da miliyan 40, ya ce malam, na karkasa dukiyar 'yan uwansa, danginsa na babbasu, ya ce da kuma makwabta. Ya ce a ranar mutane 1,000 suka zo mai godiya. Aka tara a ƙofar gidansa, ya ce shi fa ba ɗan siyasa ba ne, me yasa za a zo ƙofar gidansa kaza kaza kaza? Sai suka ce sun zo su mai godiyar zakkan da aka ba su ne, don kusancewa da yana wannan aikin da ba haka ba. Ya ce shi ne gaya min, ne ya ce, sai ya ce ashe abin nan ubansu ne kenan, ne bai taɓa yin zakkan ba. Ku gane saƙon, bai taɓa yin zakkan ba, don da ya taɓa yi ai zai ga wannan dividend ɗin ko? Ya ce ashe abin nan ubansu ne, ya ce abin da ya ce mai kenan. Ya ce sai na ce mai, to ya kamata uwar kuɗinka wanda kake da shi na account ɗinka cash shi ma a fitar mai da zakka. Sai ce min in je yin auditing da accounting. Ya ce malam, da na gama auditing da accounting, sai ya zama na cewa kuɗin da zai fitar zakka biliyan 30. Biliyan 30 shi ne 1/14 kuɗinsa, kaga yana da 1.2 trillion kenan. Biliyan 30 shi ne 1/40 ɗin. Ya ce da ya ji na ce mai 30 billion, ya ce 30 billion, in je yin ya ce a tsaya, ya ce zakkan da ba fitar ba kenan. To don Allah ka gaya mu wannan ba gwamnati ba ne mai cin gashin kanta? Biliyan 30 a Kaduna ayin Allah da kowa zai samu miliyan goma goma kaga sama ka dai Allah ya tayar da mun jin jari da wuya ya zo muku masallaci ya ce jama'a wallahi gari yayi zaki ba da wuya a samu wannan kaga ko ba komai an rage tumasanci da ne da bara ko ba komai an rage tumasanci da bara a cikin al'umma to irin wannan fa wannan ɗaya ne daga cikin dubbannan masu kudin da muke da su shi ne manzo Allah ce to wannan hana zakkan yanda ya dace shike hana ruwa sai ce walan yanqudu ahadallahi wa ahada rasuli na hudu kenan idan suka warware alƙawalin Allah da manzansa su zo duniya su bautatawa Allah su bi dokan Allah su bi sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace illa sallallahu alaihi ma'duwa min ghairihim sai Allah ya sa makiya kafirai akan su fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim su kwace madafan ikon da da a hannunsu yake sai su dinga kwacewa sai koma hannunsu yanzu ka duba duniyar musulunci abin da ke faruwa kenan ko madafan iko din yana fita daga hannuwa musulmi yana koma hannunsa wanda ba musulmi ba sai na biyar sai ce ma lam tahkum a immatuhum bi kitabillah matukar jagororin al'umma ta ba za su yi aiki da littafin Allah ba wa yatakhayyaru mimma anzala Allah fi sififi ta wani aiki wani littafi sama da littafin Allah shine constitution ko sai ce illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum shadid sai kaga irin wannan al'umman Allah ya jefa kiyayya tsakanin su ba ta jituwa da juna duk inda suka haɗu ba jituwa yanzu da tsakani da Allah muna jituwa da juna duk inda muka haɗu muna jituwa da juna to wannan hadisin baya aiki a cikin mu kuwa to ashe kenan mu fahimci sakon karatun idan malamai suna yawan yi mana wannan bayanin ba wai suna nuna mana cewa ababen da ke faruwa na kurakurai daga shugabanni an yarda da shi bane amma ana so a nuna mana cewa bala'in fa daga gare mu ne Allah ya narka shi a cikin haka mu kuma sai mu dinga abin kallo da mahanga ta siyasa dan APC ya ce dan PDP ne ko dan PDP ya ce gazawan dan APC ne a'a nan ba maganar APC yake magana ba ba maganar PDP yake magana ba yanzu ana maganar dokar Allah ne ni da kai ne muka saki dokan Allah sai Allah ya narka shi a cikin mu yake mana wannan hukuma amince wannan to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake karban ga yunwa ga talauci a cikin al'umma a hadisin Buraida ma bin Husayn riwayar Imam Hakim sai ce illa sallallahu alaihi wal qatla Allah zai sa a dinga kashe su haka yake mana ko ba haka yake mana ba ashe kenan laifin mu ne kuma manzo Allah yake zinan nan dai da ake gani shi ya jawo haka a riwayar Bukhari da Muslim hadisin Zainab bint Juhsh Allah ya kara yadda a gare ta manzo Allah na bacci ne a ɗakin ta matarsa ce manzo Allah na kwanta a ɗakin sa ɗakin ta yana bacci sai ya tashi a furgice idan shi ya juya ya kada yayi jawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ilaha illa Allah ya fadi haka sau uku sai ce futiha al-yawm min radmi ya'juj wa ma'juj wa halqa bayna usbu'aihi as-sababa wallati taliha hakaza sai ce waylun lil arab min fitnatin qad iqtarab yace halaka ta tabbata ga al'umman sa musulmai saboda ga wata fitina ta kunno kai sai Zainab bint Juhsh radiyallahu anha tace ya rasulullah anuhu laku wa fina salihun yanzu musulmi za a dinga kashe mu a banza kuma a cikin mu akwai mutanen kirki sai manzo Allah ce na'am idza kasura al-khabath za a yi ta kashe mu idan zina yayi yawa a cikin al'umma to yau idan ka duba uwa uba bala'i yau idan ka duba uwa uba bala'in shine ka duba ƴaƴanmu ko kannanmu yayyenmu matanmu yanzu idan ka shiga TikTok bala'in dan arewa ke ba yara ba ba manya ba ba matan aure ba ba zaurawa ba ba ƴan mata ba bala'in musibar dan arewa kenan TikTok ƴaƴanmu su yi fitsara su duk abinda na lalacewa suna yi a wurin kuma idan aka yi magana su fito su zagi malaman su ka kuwa duk mutanen da ba sa ganin malaman su da kima waɗannan mutanen babu alkhairi tattare da su saboda malaman al'umma su ne kaman teku ga kifi duk ranar da ba teku kifi zai rayuwa ba zai rayuwa ba to malamai tamkar teku suke ga kifi idan yana rayuwa a cikinta in babu ruwan ai ba rayuwa ko to haka in babu malaman nan babu rayuwar waɗannan mutane saboda su ne za su gaya ma dokar Allah su ne za su gaya maka illan abin da ke ciki yanzu bari ka mana misali in ba dan Allah ya sanya albarka cikin malaman da muke da su a arewa ba lokacin da aka zo da ensa suka dinga bayani wallahi da duniyar Najeriya ta fiti ne kuma da kila zaman nan da ni da kai muke yi yanzu da babu shi to ashe kenan suna da alkhairi amma fa a duniyar arewa babu dan arewa wanda ya rena a duniya kamar malami babu wanda ya rena kamar malami kowa na da kima amma banda malami ya zage shi ya ci mutuncinsa ya wulakanta shi ya tallata shi a duniya ya faɗi duk abin da zai faɗi a kansa fa aina tadhabun to ina za a duk mutumin da baya ganin malamin sa da alkhairi to babu alkhairi a tattare da shi bari in gaya maka wani sirri duk mutumin da bayi da malami a gidansa to yana da taken lale ya je ya ƙara dubawa ya kamata kai wannan budget din a gidanka kana talaka ne ko kana mawadaci ka sa wannan ajandan zan ajja malami ko bayan na mutu dan sai ya fi duk sauran alkhairi a cikin ƴaƴanka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta kifi da ka sani a teku yana roƙawa malami gafarar Allah kuma malami in mutane biliyan suka saurari karatunsa kai da ka haife shi kana da ladan mutane biliyan din nan har Sheikh Salih bin Uthaymeen da yazo yana kwatanta darajar ilimi da dukiya yace yanzu ba ga mashru'i na gonan da sayyidina Umar ya bada na Khaybar ba fi sabilillah yace don Allah yanzu ku nuna min ina yake yanzu aka ce babu sai ce amma ilimin Abu Hurairah fa akwai dalibai suka ce akwai yace gashi nan muna karanta saboda yazo kan hadisin Abu Hurairah sai ce to wannan shine bambancin ilimi da dukiya ke kuma ba wai ana nuna dukiyar bayi da amfani bane amma ana so a nuna maka cewa shine wanda ke tafiya tutur yanzu bari buga mana misali akwai mawadata da suka yi rayuwa tare da malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya kansa da rahama a zamanin sa an san su kaza kaza yau ana labarin su amma ba duk garin Allah idan ya waye sai ka ji karatun wa malam Abubakar Mahmud Gumi har zuwa ranar tashin kiyama wannan karatun ma da muke Allah kadai san alat din da ya samu a ina a kabarin sa yanzu da yake kwance saboda shi karatu na so yake yana fadada yana fantsama a cikin al'umma shi yasa duk abin da kake kai kokari a cikin ƴaƴanka ka tattalu guda ɗaya wanda zaka sa shi ya koyi ilimin addini dan alkhairin da zaka samu ta dalilin su sai yafi na kowa duk kudin da kuma wancan za su samu saboda duk mutanen da ya karanta na alkhairi ko fatawa ya amsa sai ka samu ala to malami zaka raba shi da fatawa ina fata an gane to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mutane su gane a cikin al'umman nan saboda kuskuren da muke yi a wannan baki to mu gane wannan karatun cewa laifin mu ne ba laifin kowa ba shi yasa manzo Allah madaukaki ya ce wa bashiris sabirin kaga anan an ƙara maimaita masu hakuri kuma har ila yau ayi wa masu hakuri bishara kaga wannan yana nuna maka hakuri sai ce alladina idza asabatuhum musibatu su ba su hakurin nan su ne wa'anda idan musiba ta same su qalu suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai mu daga Allah muke kuma gare sa mu masu komawa ne kaga kenan suna maida al'amarin bala'in da yazo musu zuwa ga
Allah
Allah akali da Allah mu mutanen arewa mun maida bala'in nan zuwa ga Allah ne koko muna kullun zagi shi wa gabanin mu muke da aibanta su cewa sun gaza ne kaga shine matsalan mu kuma abinda ake so mu gane kenan in musiba ta zo mu koma zuwa ga Allah Allah ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un muka gwada al'umma da kyawawa da munana Allah ce dan ne dan su dawo idan aka sami aka jarfe ka da kyakkyawa shi ma jarabawa ne aka baka dukiya za a ga yanda za ka yi da dukiyar idan kuma da talauci ne shi ma za a ga yanda za ka yi da dukiyar me za ka yi da shi a talaucin hakuri da makamanci haka za ka maida al'amari zuwa ga Allah to shi ne wannan ayat take magana akai kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dan manzo Allah ce duk mutumin da ya shiga cikin bakin ciki ko damuwa ko kunci ya lizinci wannan zikirin yana ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin duk bala'in musibar da ya shiga ciki sai Allah ya kusa masa da shi duk kuncin da ya shiga sai Allah ya kawo masa da shi to me yasa ba za mu koma zuwa ga Allah ba to baraka ji tabbaci da Allah ya ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma irin wa'annan mutanen wanda idan sun shiga jarabawa suna maida al'amarinsu zuwa ga Allah ba zagin shugabannin su suke ba ba aibanta su suke yi ba suna komawa ga Allah su kankan da kai sai Allah ce salawatun min rabbihim Allah zai musu salati Allah da kansa zai musu salati ashe kenan komawa zuwa ga Allah shine mafitan mu sai ya ce wa rahma kuma Allah zai musu rahma tausayin da Allah zai mana shine sai ya kawo mana da wannan musiba muna fahimci wannan sakon sai ya ce wa ulaika humul muhtadun irin wa'annan wanda idan bala'i ya same su suna komawa ga Allah ba sa aibanta kowa ba sa jingina bala'in zuwa ga kowa suna maida al'amarin su ne zuwa ga Allah sai Allah ce su ne shiryayyu Imam Ibn Kathir sai kafa hujja da hadisin Ummu Salama Allah ya kara yadda a gare ta wanda Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnadinsa lokacin da Abu Salama ta yi rasu manzo Allah ne ya je gidan idan shi ya kakkafe ashe an zare ran amma mutanen gidan ba su sani ba saboda bai da lafiya da manzo Allah ya kalle shi sai ya ce innar ruha idza qubidat tabi'ahu al'ain rai idan an zare ido na bin sa da kallo fa bajjan nan sai mutanen gidan suka fashe da kuka sai manzo Allah ya ce la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun kakku fadi wani abu kakku yi wa kanku mummunan addu'a sai na alkhairi saboda a yanzu akwai mala'iku a baje anan duk abin da kuka ce suna cewa amin babanka ya mutu wajo mun mutu mun lalace asirin gidan mu ya tonu sai kaga sati ɗaya da yi ba da mutuwar baban sai kaga abinci ba na gagara a gidan saboda ku da kanku kuka jawo kanku bala'i su kuma wa'annan mala'ikun ana zare rai su kuma abinda Allah ya kawo su a wajen su tsaya a wurin su ɗan amin amin ne duk abin da kace sai su ce amin wayyo baban su ya mutu ya lalace sai su ce amin sai su ce wayyo baban su ya mutu sun mutu sun lalace su kuma aikin su kawai amin duk kalman da ka faɗi mala'ikun nan su aikin su kawai amin amin ne su ɗan amin ne shikenan mun bayyana kaza shikenan sai su ce amin to Ummu Salama ta ji wannan hadisin ta ji wannan karatun kuma ga mijinta ya rasu sai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha alhamdulillah ta baban kai mutu a ji ka ce alhamdulillah zai ce shege yana jiran mutuwarsa ne an gane wato wannan shine abin da ake so mu gane hamdala ko a bakin kura da malam Bahaushe ke fadi shine wato duk da jarabawan da Allah kai min na rashin sa na gode maka nayi hakuri a wannan jarabawan abinda sakon yake nufi kenan an gane in a cikin mutane ne kakka fadi dan wani zai ce kana farin cikin mutuwan babanka ne ko mamanka ko wani dan uwanka sai ka fadi a asirce Allah ya sani amma ibada ne mazala ne karantar da mu yin haka to tana fadin haka to da yake imani ba wai gwaji suke yi ba suna da yadda yakini tace sai na fara lissafi wai waye fi mijina sai ta fara lissafi waye ya fi mijina daraja saboda Aisha san confirm Allah zai ba ta wanda ya fi shi kawai tana zaune bayan ta gama idda sai Sayyidina Abubakar ya turo yana santa a Sayyidina Umar ne fara turowa yana santa kaga Allah ya fara ba ta amsa ai Sayyidina Umar ai ya fi mijinta sai daga sai take amsawa wato ana so a nuna mata limit din imaninta sai Sayyidina Abubakar ma ya zo ya ce shi ma yana so take amsawa sai uga kwata-kwata sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce shi ma yana so kaga dan Najeriya abokai guda uku su zo su nema ai wallahi sai daina magana da juna kenan ko sai ce wannan munafiki ne na je ya lallabo ya zo kamar labarin da Malam Daura ya bada a Sattam Bello liman ne da ladan ya bota MDZ yana so sai ya ce wa liman da Allah ya je mai iso da liman ya jarta sai ya ga ba irin ta ladan bane sai liman shi ma ya taya ita kuma daga ai liman na gaba da ladan sai ta ce tana sanna liman ladan yana zaune yana jira ya ji labari kawai sai ya ji an ce liman zai yi aure yana zuwa ko sai ya ga ai fa biza din nan ne ba liman zai aura da aka yi ɗaura aure liman ya je gida ya dawo washe gari ya zo ya ce a daidaita sahu sai ladan ya kalle shi ce in an daidaita ba ko kuke lalata ba to ya a daidaita ba ko kuke lalata ba to ka gani sai ce an ka daidaita in an daidaita ba ko kuke lalata ba wato ya mai sinacin kenan to kaga sahabbai ba haka suke ba sai ce ya ma'aikin Allah ni shekaru na ya ja kuma ni ina da bala'in kishi kada in shiga gidanka kishin nan ya motsa Allah ya fishi da ni sai manzo Allah ce kishin ki zan roƙa miki Allah ya cire ya rage miki amma ni ma ai ina da shekaru na girme ki sai ce to kuma ina da yara sai manzo Allah ce yaran ki za su dawo gida na yara ne kaga yanzu Allah ya dauke mata ko damuwarta ya bata wanda ya kume Abu Salama kenan to idan mutun ya maida al'amari zuwa ga Allah haka Allah zai masa yanda yayi wa Ummu Salama to mu ma mu maida al'amarin mu zuwa ga Allah sai Allah ya mana yanda yayi wa Ummu Salama an nuna min lokaci na yayi zamu tsaya anan insha Allah subhanahu wataala zamu amsa tambaya sa'annan sai ni takaita akan shi fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk COVID-19 wanda gwamnati take badawa idan ya tabbata daga gwamnatin loan din ta bada to in ya karba dole zai biya idan kuma ya tabbata daga gwamnatin ta bada wannan sunan ne a matsayin loan amma kyauta take nufi saboda kada ta bude kofar da kowa zai ci shi ma yana so to in ya karba ya ci halak malak saboda gwamnatin ne ta bada na'am
Ce kuma tana cewa na ban son rubutu abubuwan da suke faruwa ba laifin su a gabanin ba ne laifin da ga tana ganin cewa idan su a gabanin na yanzu haka ba za su rinka yin kara ba sun zuwa wajen ci gaba da wahalar da kuma
an ce iya ruwa ne iya ruwa fidda kai kai yanzu abin da ya sa muke ta nanata wannan saboda idan ka kasa dan arewa kashi 99.9 ba su yadda cewa laifin mu bane kashi ɗaya ne kawai suke aminci cewa wannan matsalar laifuffukan mu ne majoritin mutane suna ganin cewa laifin shi a gabanin mu ne shi yasa muke kawo wannan karatun dan mu gane ba fa matsalar bane mu ne matsalar kuma dole sai mun gano cewa mu ne matsalar idan muka fara gyarawa sai kaga Allah ya kawo mana canji ba wai ba su da laifi ba a'a Allah madaukaki ya ce inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim duk wata musiba da ka gani ya afka mutane Allah da kansa ne yace ba zai canza wa mutanen nan ba sai in su sun canza ashe kenan Allah yana nuna mana mu ne masu laifin shine yasa Allah ya narka yanzu ba mun karanta hadisi ba manzo Allah yace saboda laifin mu Allah zai sa shugabannin mu su dinga ne zalimkan mu ashe kenan laifin daga mu ne idan muka jara waye ba su ikon yin wannan aikin waye zai canza akalan ya koma su sa su yasa su suna kyautatawa to shi muka sabawa sai Allah ya sa su kuma suna mana ba daidai ba yanzu abin da nake so mu kawo misali ya hakuri abin da nake so mu gane yanzu kana da da ba kai ba misali mutum na da da sai Allah ya jarce ka kana da yara da sunan da yawa sai aka samu wani daga ciki kana masifan sansa kana kaunan sa sai ya zama cewa kullun yana bijire maka kai kuma gashi Allah ya wadata ka da wadata me yawa don girman Allah zaka bashi zaka saka mai wannan wadata kaga tunda baya kyautata maka duk kaunan da kake yi sai ka je na bashi abin da yake so har mutane idan sun gashi sai su dinga tausaya masa me dalili saboda baya maka abin da kake so to mu ba ma yi wa ubangijin da ya halice mu abin da yace ni masa sai shi kuma yasa ta wani hanya yana dangasa mu don mu gyara sai yasa waɗanda mu kuma muke karkashin su su dinga gasa mu an gane ai inna rabbaka labir mirsad ubangijinka na madakata mu ba wai wannan maganan ba wai muna amincewa abinda su shugabannin suke yi bane a'a saboda addini ne mu musulmai ne abinda addinin mu ya karantar da mu gane kurakuran mu dan mu jara sahabbai da suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun shiga cikin kunci kaya yayi tsada a Madina waye shugaba a Madina a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da iko shiga kasuwa ko yace kowa ya karya abin ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah huwa al-musahir Allah shine mai karya kaya a kasuwa al-qabid ne rikewa al-basit ne shimfidawa ar-raziq shine mai fadawa ba ni ba kaga manzo Allah na da iko in ya bada doka dole abu ko amma sai ga ya wa sahabbai a lokacin Allah yake yin wannan akwai wani abin da aka yi ne shine yasa Allah yayi haka to a gyara kawai shine sakon to shine ni ma yanzu nake ƙara maimaita mana wallahi ina ganin na fi ka jin zafin abin a zuciya saboda ni ina da kuruciya na ko kila kai ka riga ka kusa tafiya ko yanzu ko gobe gaskiya ne ka kusa tafiya ni a yanzu ina ganin akwai abubuwan da a matsayina ya kamata a ce na fi ƙarfin su amma kuma ban fi ƙarfin su ba amma bayan da na iya dole in yi hakuri saboda haka Allah ya tsara rayuwar haka ne to dole mu yi hakuri da wannan wannan shine sakon ba wai dan muna jin dadin abin da ke gudana ba ana so mu gane wannan karatun Allah ka shirye da mu na'am
tambaya ta gaba
eh
yana magana shedidin mai wanda suka mutu suka jana shedidin ko hada wannan koruna ta kashe
su amma riga mun yi wannan karatun kila kafin ne karatun yayi rubutun kila
eh
wai ma da ku za ka gaya mana gidan da
wannan mai kudin mai biliyan an ji bani
an ji bani an ji ya san
sarkin Allah na'am tambayar da Allah
Allah ya ci da sanki kafin ka bauta masa
ai na Allah ya faɗa haka wannan ba hadisi bane kuma ba maganan Allah bane wannan tatsuniya ne na mutane ake faɗi cewa wai Allah ce ta'rifuni qabla an ko an ta'buduni wannan ba hadisi bane hadisi ne na ƙarya da ake cewa Allah ya ce wannan manzo Allah bai faɗa haka ba kuma babu inda ya tabbata cewa manzo Allah ya faɗa haka amma dai a ka'ida a musulunci duk abin da zaka yi baya halatta ka yi shi sai ka san me dokar Allah shine Abdurrahman al-Ahdar yake faɗi a cikin alari yace me wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi baya halatta a matsayinka na musulmi ka aiwatar da wani aiki sai ka san dokar Allah a ciki wato duk lana cewar mu wallahi sai ka tadda akwai mutanen kirki jiya ne wani soja ya kira ni yake cewa shi soja ne kuma suna aiki wato mutanen ƙauye kaza sun kira su suna so su ba su kariya amma ta hannun ogansu kuma ogansu ya karbi kuɗi a hannunsu a hannun wannan mutanen saboda a matsayin za su zo su kare su sai ce shi an bashi wannan kuɗin ya ce ba zai karba ba sai ya tambayi menene hukuncin wannan kuɗin kagan babu tsoron Allah ai ba zai wannan aikin ba shine sai na ce in har oganku ne wannan sharadi manzo Allah ya ce almuslimuna ala shurutihim musulmai suna gudana akan sharuddansu nace da ce gwamnati ne ta dauke ku ta kai ku wannan kauyen tace ku kula da su to in aka baka kuɗi ka karba ka ci har amma tunda su ne suka nema ko kuma kuna wani aiki wanda gwamnati ta sa ku a wani waje suka bi ta hannun shugabanku yace sai an biya wannan sharadin kenan kuma suka amince suka biya wannan kuɗin shugabanku ya karba ya baku ka ci halak ka ci mana sai nace na gode malam zan dinga tambaya nace ba komai sai ka kira to kaga akwai bayin Allah din lalacewar mu akwai bayin Allah da suna kokarin binne dokan Allah eh din lalacewa sai ka tarda akwai mutanen kirki eh na'am eh karasa na'am
ina magana ne ya yi hukunci kamar wanda yake sallah da shi kuma bai san ma'anar surar
Fatiha mutumin da ke sallah bai san ma'anar surar Fatiha ba sallar sa tana nan sai dai ladan da ake samu cikakkiya shine yake tauye masa saboda mutumin da ya fahimci Qur'ani ana karanta ta yana tadabburi yafi samun lada akan wanda kawai yana bin karatun ne shi ma bai yi asara ba na farko zai samu rahmar Allah tunda Allah ya ce wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan duk lokacin da ake karatun Qur'ani ko a radio ne ko a motar ka kasa ko a masallaci ne ladan na liman na karatun sallah kai shiru kana saurara wannan shirin da kai lada ne kuma rahmar Allah zaka samu to kaga ba kai asara ba amma wanda yake fahimtar ma'anar ya fi ka samun lada saboda Allah ya ce afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha wai shin mutane ba su yi zurfin tunani a wajen ma'anan Qur'ani ba ko zukatansu an sa makulli ne an rufe da ba za su gane ba a wata aya Allah ki afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katira wai mutane ba su yi zurfin tunani a cikin Qur'ani ba da Qur'anin nan magana ce ta wani da sai ka samu tufka da warwara amma babu wata tufka da warwara a cikin Qur'ani wannan yana nuna maka darajar fahimtar ma'anar Qur'ani shi yasa wajibi ne ka je makaranta an gane ba a ce wajibi ka zama malami ba amma wajibi ne kowane musulmi ya san addininsa saboda Allah ya halice ka ne dan musulunci duk abin da kake a duniya naka ne amma musulunci nan dole ka sani dan kasuwa ne kai ma'aikacin gwamnati ne kai duk aikin da kake dole ka san dokar Allah a ciki sannan zaka tsira a wurin Allah Allah bai ce dole ka zama malami ba amma dole kuma ka san addininka akwai bambancin malami da kuma ne sanin addininka wannan abin da ke kanka na sana'ar ka sani shikenan kaga malami ne akan sana'ar ka wannan shine Allah ka shirye da mu a lokaci yayi muna roƙon Allah subhanahu wataala wannan karatu da muka yi muna roƙon sa ya sa albarka a cikin sa ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kada ya zama dalilin halakar mu a duniya balle a lahira wannan halin da muke ciki na jarabawa a cikin wannan ƙasa tamu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yaye mana ya ba mu ikon tuba daga zanabanmu ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu har mu koma zuwa gare sa muna mu'minai masu imani ka karɓi rayukanmu muna matsayin masu imani gare ka masu tuba zuwa gare ka ya Allah kada ka bar mu a cikin saban Allah da muke yi har zuwa lokacin da zaka karɓi rayukanmu shugabannin da Allah ka azurta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausaya mana ka tausasa zukatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai cutar da mu ya Allah kada ka ba su ikon aiwatar da shi a cikin mu mu kuma da ka kaddara muna rayuwa a ƙarƙashin su ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokar ka ba wanda ya gina wannan masallaci ya Allah ka gina masa katafaren estate a cikin aljannar firdausi kamar yanda ya kashe dukiyarsa a ciki ba dan shi yafi kowa dukiya a wannan gari ba amma ka ba shi ikon yin wannan ya Allah ka ninka masa abin da ya kashe ninkin baninkin mu kuma da muke cikin wannan masallaci ya Allah ababan da muke yi a ciki ka karba mana a matsayin ibada mu ma ka gina mana katafaren estate a cikin aljannan firdausi kamar yanda muka roka masa dukiyarsa da iyalansa ya Allah kai musu albarka mu ma namu dukiyar kai masa albarka da mu ma namu iyalan kai musu albarka gabaki daya yanda ka hada fuskokin mu a wannan wuri ka hada mu a cikin firdausil a'la فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.